إن كان فردا ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنا مضرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شهد وتر ذو الحجة شين وتانا شابيو أتكين وتن مسلمتي هجرا من دان الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو إير دليه دولة ثلاثين دتقص يعين دي 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 دا عشرين دتقص بوتن تقص شكرا دبو بيدا هو مشابقي أولا مسلاتي دكي نم بايفاس مسلاتي أبو قبيدة عامر بن جراء مسلاتي دي خشارة مسلاتي مالا خامس المصري الله تعالى يداو من رشيلا جا kamar yadda aka sani yau muna gabatar da karatun al-aqidatut tahawiyya. Yau ba za mu yi karatun al-aqidatut tahawiyya ba a la'akari da muna goman farko na watan Zulhijja, kuma bayan sallah da sati biyu insha Allah mun yi karatu, ba za mu yi karatu ba sai bayan sallah da sati biyu insha Allah za mu dawo mu ci gaba da yin karatu. Kasancewan goman da ake ciki din nan na Zulhijja su ne goman da suka fi kowane goma a cikin ranakun duniya matsayi da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ya sa Allah madaukakin sarki ya rantse da su a Qur'ani, ya ce wal fajri wa layalin ashr. Allah ya rantse da al-fajr, ya kuma rantse da kwanaki guda goma, yayin da darere na duniya goman ƙarshe na watan Ramadan sun fi kowane darere daraja, saboda a cikin wa'incin goman ne ake samun daren Lailatul Qadr, kamar yadda a cikin wa'innan goman ne ake samun wunin Arfa. Da haka wunin Arfa ya fi dukkan kowane wuni na duniya, kamar yadda daren Lailatul Qadr ya fi kowane dare a duniya. Shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa babu wani kwanaki in dai na duniya ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fi son aiki a cikin su irin wannan goman da muke ciki na ainihin wato farko. A ƙarƙashin wannan, mutane sun riga sun saba da al'amura na ibadu da ake gabatarwa, to wanda suka zo suke ƙoƙarin cewa ana zuwa da sababbin abubuwa za a bata addini, kuma su suke zuwa da sababbin abubuwa ne, domin nan ƙasar kowa ya sani ya shahara idan aka ci goman nan ta zo, duk mutumin da zai layya za ka ga yakan yi ƙoƙari ya kame dangane da yin aski ko yanke ƙumbasa da makamantan irin wannan. To sai aka zo da da'awar cewa ai waɗannan abubuwan sababbin abubuwa ne za a fito da su. To tunda muka fara tattaba wasu matsaloli a baya, na yi alƙawari ga mutane cewa za mu fara karatun hadisi da aiki da shi, shi kaɗai ne zama lafiya ga musulmi. Kuma mutane sun yi ta bibiya daga sasannin duniya, yaushe ne wannan karatu zai fara. Da haka yau za mu fara darasi na ɗaya, kuma idan mun fara darasi na ɗaya watakila zai iya zama darasi har na ɗari ma. Da haka yanzu in ka saurari na ɗaya, to ka jira darasi na biyu. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a Qur'ani lokacin da ya kawo maganan abin da ya faru tsakanin annabi Dawud da Jalut, yake cewa fa hazamuhum bi idnillahi wa qatala Dawud Jaluta. Allah ya karye waccan rinjalar da izinin Allah ta yadda Dawud ya kashe ainihin wato Jaluta. Wa atahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Sai Allah ya ce walaula dafullahi an-nasa ba'dahum bi ba'di. Ba dan Allah yana amfani da wasu mutane ba ya tunkuɗe wasu, to la fasadatil ardh, da yanzu ƙasa ta riga ta lalace. Shi yasa Sheikhu Abdullahi cikin Tazyin al-Waraqat yake faɗa, yake cewa wali kulli fir'auna taga Musa sata wa ali wa qadiyatin afat aliyan tanfadi. Duk lokacin da aka samu wani Musa wani fir'auna mai katuwa sanme wanda ya daga ya wuce gona da iri, to sunna sai ka Allah kuma sai kaga ya ajiye masa muta mai katuwa sanda wanda zai maganin sa. Wannan sunna ce ta Allah. Duk sanda aka samu wani gwabjejin dan bid'a wanda yake yin yare ka ba mai iya tunkararsa, sai kaga Allah ya taso da wani wanda ba a ma san shi ba yana jefe ya magani shi amma Allah bai barin abin ya tafi haka shi yasa zaka ga da zarar wasu sun bude tasha ta barna tun tuko awa sai kaga wasu kuma sun bude tasha ta alheri tun tuko awa saboda qa'ida na walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din ba dan Allah na amfani da wasu mutane bai tun kudi wasu idan wasu sun kawo banna yayi amfani da wasu su tun kudi banna su kawo gyara Allah yake la fasadatil ardu da yanzu kasa ta lalace to shi yasa duk sanda aka samu wani ya tashi ya dauki guduma yake so sai ya baje sunnar manzon Allah to sai kaga kuma Allah sai ya kawo wanda sai ya amfani da su ya ba sunnar annabin kariya ya hana ba za a rushe ta ba shi yasa sai yake wal kulli fir'auna daga Musa sada duk lokacin da aka samu wani fir'auna wanda yayi tambaye wuce gona da iri to sai Allah ya kawo mai Musa mai katuwa sanda ya aje mai danye magani shi haka Allah madaukakin sarki ya kara fada a suratul hajj yace udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir an yi izini ga waɗanda aka yaƙe su aka fitar da su daga gidajen su su tashi su yi rama domin Allah subhanahu wa ta'ala yana da iko ya kawo musu dauki da agaji da taimako yace alladina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna allah waɗanda aka fitar da su daga gidajen su babu wani laifi laifin da suka yi kawai saboda sun ce Allah ne ubangijin su Allah yace walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'di ba dan Allah yana amfani da wasu mutane ba ya tun kudi bannar wasu mutane yace la huddimat sawami' wa biya'un wa salawatun wa masajid yuzkaru fiha ismullahi kathira Allah yace wala yansurallahu man yansuruhu Allah sai ya taimaki wanda suka taimaki addinin shi saboda inna Allaha la qawiyyun aziz Allah mai karfi ne sannan Allah subhanahu wa ta'ala ainihin wato mabiyayi ne to shi yasa idan ka tashi za ka yi difa'i ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma Allah sai yace inna Allaha yudafi'u 'anil ladina amanu in dai akwai imani to Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma yana difa'i dangane da masu ainihin wato imani a baya mun shayar wasu maganganu wasu magana ta musu zafi saboda kamar yadda na sha faɗa a wannan majalisi wasu shakhsiyasu na wasu ya fi damun su sama da addini ne kuma ina faɗa maka ban cire maka babu istisna'i babu malamin da ya rabu da addini addini ya samu daraja duk malamin da ka sani shi ya rabu da addini ya samu daraja in kuma akwai malamin da shi ne ya rabu da addini addini ya samu daraja ka kawo shi duk malamin da ka sani a shi ya rabu da addini ya samu wa kuma da zai saki addinin wallahi sai ya wulakanta to ba kuma yadda za a yi idan mutuncin malamin ya ci karo da addini to dole a kaka mutuncin malamin dan addinin ya sha haka kuma duk wani malami da ka sani wallahi shi ya rabu da annabi ya samu daraja ba annabi bane ya rabu da shi ya samu daraja idan mutuncin malamin da na annabi suka ci karo dole a kaka mutuncin malamin dan annabi ya jira bai yiwa a ce kuma za a bashi kariya ko da annabi zai tozarta wallahi bai taba yiwa in ko kaga ana irin wannan rufa-rufar da tadilisin to ka tabbatar wallahi akwai nifaka da munafunci a zuciyar mutane to shi yasa wannan mutumin nayi karatu a Sokoto na wajen awa biyu karkashin wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin wannan mutumin ya zo yana so zai yada iftadi a bayan kasa ba addini yake karantawa to da haka ni ina roƙon Allah wannan kujerar da yake kanta Allah ya shirye shi idan kuma ba zai shiri ba to Allah ya kawo fitinar da za ta kawo da shi daga kan kujerar Allah ya kawo wanda zai zauna a kanta wanda zai karantar da mutane sunnar annabi Muhammad amma na rantsi da Allah ba sunna yake karantawa ba ruguza ta yake domin duk mutumin da ya zo yake so ya baje hadisan annabi bayan malam ya karantar da mutane cewa karatun hadisi da aiki da shi shi kaɗai ne zama lafiya gawa shi kuma yanzu ya ce hadisan nan wai fitina ma suke kawa ko ba kusan tashin hankalin da ake ciki ba ne munazarar da muka yi da wancan ɗan ƙur'ani ne sai ga shi ya ɗibo wasu daga cikin shigohin mutumin nan yana mun hujja da su don ba a tashi an kara addini ba so kake a baje addini da sunan sunna to ana nan ana turka-turka kwanan nan an masa tambayoyi guda biyu ko an masa tambaya ɗaya a majalisi guda biyu wanda na san wanda suke bibiye da harkar social network sun ji abin da ya faɗa hadisin Ummu Salma kawai yadda ke ya ɓata rai yace an soke hadisin ba za a aiki da shi ba kai waye na farko idan ma ana maganin karatu ne na aji takassusinka ba hadisi ba ne ka bari wanda suka karanta hadisin su su fito su yi magana sai an soke hadisin to sai ya ce an soke hadisin bari mu ji me yake ainihin
ba zai wani tsoro kuma ba ba wasu ba shi haka a jikin shi har sai ranar wannan abin da shi wanda shi da ba ya ana cewa ba ya kawo da wani salawa abin shi cewa wannan shi ne wannan ya to kaba wani ke gashin shi da wani abu na hatin jikin shi ko kuma kumba har sai ranar wannan salawa wani ke tara na abin shi a duk wani shi a duk wani ya soke su
kuma ya ce babu a littattafan fiqhun malikiya kira muka faɗa mutane muka ce wannan mutumin bai san karatu ba kawai an sa son zuciya ne tun farko bai cancanta ya hau kujera ba aka zo aka tura shi ta fuskar jarabawa a ilmance sanda aka zo aka tattauna wanda ya cancanta ya hau kujera malam jafar wasu suke amfani da son zuciyarsu suka ce sun rantse da Allah ba yadda za a yi malam jafar ya hau kujera ya yi ba shi ya zo na biyu ba ma akwai wanda ya zo na daya malam alasa sa'id a jarrabawa da aka shi ya zo na biyu amma suka amfani da damar su kuma kun san fanta malam alasa sa'id yake kan ku jarrabawa ta wayan nan masu bulu saboda kowa ya san nauyin sa ya kai a gidan ka ba mu samu wayan nan masu bulu to kawai haka yadda ke ya bata da yace an soke hadisin Ummu Salma to ba mu san kowa ya soke shi ba a ka'ida ba ka yin da'awar cewa yanzu ina da iko a Qur'ani kawai ni a karfin kaina in ce aya kaza ta so ta aya kaza ba tare da dalili ba musamman yan boko sai sun ji tsoron Allah domin suna girmama reference tunda kai ba annabi bane da Allah ya aiko ka ballantana a ce man wa ma tasdiqu an al-hawa in huwa illa wahyu wa ya kamata in ka fada magana a addini ka ce al-jabi kaza shafi kaza malam wani malam wani haka amma ba za ka faɗi magana ba kai ka ce ba a yin kaza ko ana yin kaza yadda ka san annabi ne sai Allah ya iko mana kai bai yiwuwa ba a yin addini haka to da ka yau ba ni da iko in fito in ce aya kaza ta soke aya kaza sai da dalili kuma sannan kafin a ce abu kaza ya soke kaza a ko ake duk ɗalibin da ya san karatu ya san ba ka ake idan a zahirin hadisai ko ayoyin Qur'ani suka samu ta'arufi cin karo to na farko kokarin ake jami'i tsakanin su Allah ya faɗa a Qur'ani ya ce wa annabi laysa alayka hudakum walakin Allah yahdi man yasha ya dawo nan ya ce wa innaka latahdi ila siratal mustaqim nan ya ce kana shi yadda mutane nan ya ce ba ka kilewa bai yi wa in zo kawai in ɗauki ayar da ni nake ganin za ta ƙarfafa ra'ayina in ina da ra'ayin annabi bai riƙewa ne bai riƙe ka in ce ita ce hujja ta sai dai in nemo nan da Allah ya ce ba ka yi me yake nufi can da ya ce yana yi me kake me yake nufi sai a haɗa tsakanin ayoyin guda biyu sai a aiki da su amma ba ɗaukar ɗaya za a yi ba a yi watsi da ita ko kuma kawai in ce a'a ai wannan ayar ta soke wannan ba a yi mai ilimi na ba a yi to mun karanta da ku a nan wajen a cikin me al-aqidatu sahiha wannan na malam Abubakar mun karanta a nan kuma mun karanta malam Abubakar kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kansa cikin abin da ya faɗa a farkon wannan littafi ya faɗi cewa innama ma'rifatu ad-dini ta'tamidu ala ma'rifati ma'ana kalimatu ash-shahada yace sanin addini ya dogara ne akan sanin ma'anan kalmar shahada wa huma sunu la ilaha illallah muhammadun sayyidi fa ma'ana la ilaha wallahu a'lam sayyidi la ma'budu bihaqqin illallah babu wanda za a bauta ma da gaskiya ambawa ba sai yace wa ma'ana muhammadur rasulullah sai malam yace ai tilka al-ibada waccan bautar da za a yi ma Allah allati la yastahiquha illa Allah wanda ba wanda ya cancanta sama ko kasa a bauta masa illa Allah sai Allah sai malam yace la takunu bi ra'ayi ba a bauta ma Allah da ina gani ina gani yace wa kama yuhibbuha al-abid kuma ba a bauta ma Allah kamar shi mai bautar yake so yace bal hiya kama yuhibbuha al-ma'bud yadda shi wanda ake bautawa yake so haka da ai sai yace walizalika saboda wannan ne arsala rasulahu muhammadan Allah ya aika mana annabin sa annabi muhammad li yu'allimana kayfa na'budu dan annabi ya karantar da mutanen duniya ya za a bauta ma Allah sai yace fa kullu man abada duk mutumin fa kullu man yuridu an yakuna abidan lillahi haqqan duk mutumin da yake so ya zama mai bautar Allah na gaskiya in jimala sai yace fa la yasahu bayyal watasa bayyiwa illa an yata'allama risalata muhammadin sai in ya koyi sakon da Allah ya aika annabi da shi yace ya amaru biha fi ibadati rabbihi ya bauta ma Allah subhanahu wataala wajen bautar ubangijinsa malam yace wa kullu man abada Allah fa gane ma da'a bihi muhammadun qalan ya abudullah hakikatan duk wanda ya bauta ma Allah in dai ba ta hannun annabi bane yace to bai bauta ma Allah abinda malam ya faɗa farke nan a cikin wannan to wannan ita ce tambayar da aka yi masa ta farko a nan to sai aka ce wai an rikice ba a gane ba to dama tunda ba magana ake ta ilimi ba Allah ya tsima ne allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidhikrillahi tatma'innul qulub da dama an sauka daga ka'idar ilimi zaka ga an kawara wa mutane rubuwa da shi maimakon an kawo ilimi mutane ba
idan kana maganar karatu a fikihin malikiya ka zo kan muktasar ba an zo kai ba abinda mai muktasar ya ce zai yi shi akan abinda fatawar al-imam malik take karba ya ce zai muktasar shin wannan matsalar akwai ta a cikin muktasar ko ba zan zo in yi bayani a kai ya sa muke faɗa wa mutane wannan mutumin ba karatu ya sani domin inda ya san karatu ba yadda za a yi cewai babu wannan abin saboda ya saba a mazhabar malikiya kaza kaza ba daidai bane bari mu ci gaba da jin shi
za ka rubuta hadisin shi ka kai ga wanda yake ka fahimta shi ƙara tabbatar da cewa akwai fuqaha ba wannan kafa cikin wasu da ke kuma kuma ba da su da su kuma
wanda ya ce a nan ka karbo to yanzu mutanen da ke rayuwa a Makka da Madina a Madina ba nan al-Imam Malik ya rayu ba sun wadanta malikiyar ta kaf ba ta sai suka dauko mazhabar Hanbaliya. Al-Imam Ahmad ba Madina yana da wata tsara da yana kenan. Ya hukuncin su da suka watsar da Maliki suka dauko mazhabar. Inda Malikin ya rayu. Idan suka bauta ma Allah, Allah zai karba ko ba zai karba. Duk wanda yake da wannan ra'ayin ka tambaye shi. Su sun watsar ma gaba ki ne ba ta Maliki kuma a Madinan Malikin ya rayu. Kuma ba ta. Sai buga misali ai ba yadda za a yanzu ko Qur'ani ne yana da mazaki ko akwai kanun wani. Idan yanzu na zo zan ja ku sallah nan da ta faru ta yi ba. Da kowa ya san ka ta gona daga baya hafsi ya zo ya danne wannan ko mai danne ba kuma idan na ta sallah magarma ne ko ne sallah ta ne hafsi sallah ta ko wani ba to wannan dalili ne a addini Allah ne ko annabi ya zunta wa mutane to a idan an ya saba wa kaba na haji ne ko kuma wannan wannan an gane shi waye Allah ne yake ko Allah ne Allah ka duka mala baka bari mu ci gaba da shi
ta nan ne da so ka baka suwa mu wani abu sai abin da ya tabbata ya roƙanka kuma ka aikata shi daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani isma ne za ku kula ku duba kitabul ashiya ku dake yanka amma ka bayani tafsirin da sunnatul wajiba amma ka bayanin tsaftar da ake yi an matsala da bayanin lokacin da ake yi ba abinda kuma ke ba ta zuwa maka bayani amma ba a maka bayanin cewa in kai niyya ka bar kumba da gashin ka ka karanci don ba ta lafiya ba za ka gano ba domin ba su yi aiki da wannan hadisi da aka zo kuma.
Da ka duba da littafin fikihin Malikiya za ka ga kitabul usya an yi bayanin wajibobinta sunnoninta amma ba za ka taɓa ganin inda aka yi maganar kar a yanke kumba ba kar a aske gashi saboda haka yi faɗa yake ba barkar da mu da malamin ku ji bi ilmihi wa lam ya'ti bi ta'wil mutum ka zo ka karyata abinda baka sani ba baka karanta ba ai ba yin haka bari mu ci gaba da shi
kana so wannan shi ka tsaya shi ne ba ka ba
to kuma da wai mutanen Madina ba sai aiki da hadisin Ummu Salma zan fada mai anan wannan wannan hadisin na Ummu Salma da yake so ya soke shine ma dai daga cikin dalilan ma da ganin cewa lallan ba wasu ne bane kuma in ka koma cikin muslim kamar yadda zan karanta yanzu a dai daga cikin isnadan da shi al-Imam Muslim ya kawo a cikin marwayata hadisin akwai al-Imam Malik ka je zan faɗi zan ban hadisin a musulun sai ka duba sai ka fi ai ba a yin karatu haka yi
ba a yi ka yi hadisin da aka zai so ba sai in ka tambaye su ne da nini su kai kuna hadisin da zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam manya da zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta bai kuma kan aika hajiya labar manyan su ko ce ga shi to za a kai su Makka a yanka kuma wannan zai haka zai haramta miki duk wani abu da yake hantar hadar wannan abu kuma suka so su wancan yaro su wani wancan abin da ke cewa
to kaga da yake sun aka ce da wannan hadisi ne aka ce yaro ne sai ba wannan suka ce sun rushe aka aiki ka zo ka rena wani mutane ka ce kowa hadisi kaza bai inganta ba saboda a hankali ma zai yi ba wai a hankali abinda malamai suka ce wancan hadisin hukuncin sa daban ya shafi magana ta hadiya aiki wannan kuma magana ta laiya aiki kuma kowa ya san hukuncin hadiya ga mai aikin haji daban hukuncin laiyawa daban abinda ake magana ke bari ƙara sa
ba ka yi tsoron ba kuma za ka aska gashi amma suka aminin hadisin nan sai su ce eh ka shafi hadi kana kwaikwayo da wa mai ikirari ba shi ka inda kana kwaikwayo da shi kamar yadda ba za ka yi ke kumba ba kuma ba za ka fata waye ba haka kuma ba ku ba shi amma kayar da an yanta kayar da a ba tunanin komai kuma samun ma'arif ne karo da shi da kuma tabbatar cewa sunna ba ta yi kuma ba ta tafi a kan shi ba.
Wai annabi ya faɗa ba amma kuma wani sunna ba ta yi. Sai ka rasa min me sunna duk dalibin da ya karanta hadisi ko usulul fiqh ya san ta'rifin sunna shine ma sabata anan nabi ko ma sadara an rasulullah ma sadara an nabi min qawli qawli min qawli. Amma annabi ya faɗa ba akwai sunna qawliya ba. Wannan hadisin da annabi ya faɗa ai sunna ke ta magana amma yana cewa wai sunna ba ta taba akai shi ba shi abu ne ko annabin ya faɗa. Akwai wasu mutane da su zasu yi abubuwa a aiki ko nan nan ya tsaya ya tabbata ya faɗa idan ba su da abubuwan magana ba za su gaba a yi. Na haka sai ya zama ko an ajiye mutanen da su ake auna annabi ya yi daidai ko bai daidai ba. Maimakon annabi za a auna da mutanen su yi daidai ko ba su daidai ba. Annabi za a dinga aunawa da mutanen sun yi daidai ko ba su daidai ba. Kalli irin wannan ne da mutunci. Bari mu ci gaba da shi.
Kun gane rigima ce, rigima ce ka je ka kwakwalo shi ka ce masa da sauki. Wanda yake da niyyar yanka, rabon Allah ke so a yanka rana ta goma cikin waɗannan kwanaki goma kuma ba aikin da Allah ya fi so kamar wannan yanka. Duk abin da za ka yi na azumi ya da kiyamun ne ba abin da Allah ya fi so kamar ranar goma ka yanka rago kurba gaggawarin ka da kuma iyalin ka.
Ta yadda ya fi ragon ne ba Allah ya fi rai ne na lallaba da goma ba wa lai ma ba. A ya ce da naman da ragon duk Allah bai da alaka da su walakin yana da kuma taɓawa. Abin da Allah ya fi da alaka da shi shine tsoron Allah ke da shi. To da in annabi ya faɗa abu ko an san dalili ko ba a san dalili ba ko an gano hikima ko ba a gano hikima ba ko wata ne ta wuri ko ka ai ta wuri in abin wajibi ne a bar shi a wajibi shi in mustahabbi ne mustahabbi wannan ita ce ka'ida ba
abin da Allah ya so kamar shi in kai ka wannan rago da wannan miya ka ci ka ba fuqara ka samu ladarka cikakka ba wani abu da ya rage na wannan abu da kai ba abu a kara maka sai ka je da aka yi zaka mun zaka yi a kusa mutane a kara shi
wanda a zo a kara maka da aka yi sai ka ji gidi waye ne ka annabi bai ki wannan magana amma ka ji yana magana wai an kara yadda ka san wata magana ce wacce ba ta cikin addini wani yanka ita ba wannan rashin mutuncin ba annabi ake wannan rashin mutuncin ba amma wata dankin Allah duk wannan abu su suna ganin dan me za ka yi magana mai kamar ta
suna fata hawo suka ce a abin da ake so ran idi ka zo da kwalliya ka yanke fuskar ka kai a cikin ka sa kayan ka ta sani turare ka zo ka tsaya idi ranar farin ciki da murna ba ranar da su da kuma ba ko fahimta saboda haka muna cin musu ku bar ɗebo hadisai da bakwatan da suke ba kuna shigo da su nan ƙasar Allah ya kawo
kuka. Wannan a bar ɗebo hadisai da ba a sani da suke ba ana shigo da su. Sai ka ce ba hadisan nan kamar babu su a da kamar wata ne suke fiye da sa'adi. Kuma hadisan nan ba suna cikin sakin musulmi. Da ragowar da suka bayyana hadisi su cire fi misali da wata manzon su. Ta zama kana a bar ɗebowa ana shigowa da su yadda ka san babu su a addini da a cewa yanzu ake kirkirar su shi ne babban problem ɗin ka. Kaga wannan rashin mutuncin fa annabi ake ma wannan rashin mutuncin ba.
A'a sun dandane mazhab Imam Malik ibn Anas duk wanda ya shigo da wata fatawa ba ta wannan mazhab ɗin ba ya zo ya kawo fitina shi yasa aka ce a rubi wannan
ka ji duk wanda ya zo da fatawa in ba ta mazhabar malikiya ba ya zo da me ya zo da fitina to bari mu faɗa musu in ba su sani ba a cikin ahadari da ake karantar da mutane akwai ra'ayin da yake mawdu'i ba duk abin da ke cikin ahadari bane ra'ayin malikiya in baka sani bari mu faɗa akwai abin da ana karantar da mutane a cikin ahadari a nan da kan amma ra'ayin ya halaliya kuma a cikin ahadari karantar da hadari fitina ne in ba ka san wajen bari na da ne fara maka da guri kaza da guri kaza ba ra'ayin malikiya amma su ke da albarkar da halin kuma suna jin ne ran littafi ne nawa na malikiya
wannan ne shekara 20 ko 30 da suka ce ma ba za a yi ta ba ba za a yi ta ba to duka wannan hadisan da suke ba shi ne abin da ta mutu tsananta musu wannan matsala ce mai sauki za ka yi wani kundin ka wannan matsala ce mai sauki za ka yi zuwa da gashin ka ya fito wannan matsala ce mai sauki amma abin da za mu ce kulle wannan kofa abin da za mu ce kulle kofar nan kada ka shigo da hadisai cikin gonar fikihu da sunan hadis ka canza wa mutane ibada domin in ba mu kulle wannan kofar ba akwai hadisai daban-daban iri-iri kamar yadda aka shigo yanzu da wannan na kumba haka za a yi gudun mace ta yi ne
kada kuma da ta yi farin take sai musulun din nan a to ai bare yin shigo da shi ba ke karanta da mutane ba ya karanta da mutane ko kada ya karanta da su musulun din nan ko ya ce musu karatun hadisi da shi ai shi ne kan nuna wannan da ba to ko mutane sun ta ko hadisi a musulun suna aiki da shi ka ce wai ana shigo da wato din wannan magana fa wanda bai karatu ba sai dauka cewa kamar hadisan ba su yanzu a cikin kirkirar da ake nawa cikin da ta bada shi ne a tsakanin da wani zai dauka
muhimmanci haka za a shigo da waɗansu fitinoni to ya za mu yi kulle kofar sai mu ce a kai ba kai saka fassara da kai ba ka bar wanda suke gaba sun riga sun fassara mana kuma ba su
kaga in wani bai sai fassara ba shi ma bai fara ba in nan gaba ne za su fassara da yake an soke hadisi sai ce ga wanda suka ce an soke hadisi amma kai ka ce wani ne ba kuma kai ba ka ba da magabaci ba ka ba ai ne mutane ne
wannan ban da ba ce mu kan asti ba domin za mu lafiya mun koya a kan koyar da ku a kuma da ba ilimi ku
ka san dai akan wannan ku a sun ne da ilimi amma ilimin annabi ba za ya kai shi wajen ba a yi da shi wannan shine kawai لازم القول ان تيا اكن سبود ان يدد الى من اما شي النبي بدا اتيا اكن مغنى شي بدن با يدد الى من wannan shine kuma nan na fada na ce ba maliku da shafi ko abu hanifa ko ahmad dan nan ba da annabi musa da annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi isa da za su dawo duniya na nan da allah ya fada wa annabi ba tawaka wa la ilaha illa allah to bari mu tsiki ƙara shi
ko fanta shi fa mutum kalan kawo akan haka amma dan baka yi yanke kumban ka baka ga idi wani ma ya lura ba ga kana bace balle a ci a rubi amma da abin da za ku sanar shi ne shi ne mun ga ta tayi ta cika duk kuma ka saba lalata cikin mutum
an fahimta ne to wannan shine jawaban da yayi kuma kuma sai a haƙuri da amsar da za mu bayar an fahimta ai wani malami yana faɗa lokacin da ya zo ya rubuta wata manzuma cewa wa ƙaddim a hadisan rasuli wa nassaru ala kulli ƙaulin kada a tabi iza'i fa in ja a ra'ayi lil hadisi mu'aridan falillahi fatrah wasbir min ana'i فهل ما عدود البحر يقضي تيمم لمن ليس معذورا لدى فقهائه وهل يوجد الناس المصابيح للضياء اذا ما اتى رضع الضياء بضيائه سيتي سلامي على اهل الحديث فانهم مصابيح علم بل نجوم سمائه ياتي وقدم احاديث الرسول كجبا تد مغنى النبي محمد ونسبه لكم ابن النبي يتبتر على كل قول قد اتى به ذاتي اكن دم مغنى الدولي زي هي الدنيا وانت تذكر وانت عندنا سيتي فإن جاء رأي للحديث معارضا إذا رأي والمعلم يزو يتكر لحديث النبي محمد سيتي فلله فطرة كأو كرأي في جيفة رشي وصدره من عناء إيكهو تروا علش سيتي فعال ما وجود البحر يكفي تيمون billahi alaikum idan ga teku ga ruwa ana buƙatar kai taimako ba eh idan ga ruwa ga ka a bakin teku ina buƙatar taimako liman laysa ma'zuran lada fuqaha'i ga wanda bashi da uzuri duk malaman fiqhun duniya sun yadda cewa in ga ruwa bai buƙatar kai me kai taimako ba to in ga maganar annabi muhammad ta zama nasi akan matsala to maganar wani ba a buƙatar ta ana sauraron maganar wani ne in annabi bai da magana a wajen kuma bai yiwa a maganar addini a ce wallahi annabi bai da magana bai yiwa sai ya ce wa hal yu'idun nasu masabih al-liya shin mutane suna kunna fitila don su ga haske idan ma a tara da uddihani biya'ihi idan hasken rana ya fito kana ganin ana kunna fitila akan yanzu ba dare ba fitilun nan kan titi ana kunna ka taba ganin gari ya waye ya ga to a kunna fitila akan kuma da billahi ana buƙatar haske ka taba gani sai ce salami ala ahli alhadith aminci ya gaisuwa ta ga ma'abuta ilimin hadisi fa innahum masabiq ilmun ballidu musabai shi yasa al-imam malik fa arayin shi a aikace ya nuna wa mutane maganar annabi tana da bambanci da maganar kowa ranar da jin zai yi majalisin hadisi kowa ya san sai an kawata majalisin ya sa babban kaya an sa sadari an yi waye saboda ranar za a yi hadisin annabi sannan ya zo ya zauna ba haka bane haka al-imam malik al-imam malik har ya bar duniya ko yawo bai yi da takalmi a madina ya ce saboda yana jin kunyar ƙasar da annabi yake ciki ya dinga tattaka ta ba kadai al-imam malik kunama kowa ya san wannan kisa ta zo tana harbin shi ana hadisin annabi ya kasa motsawa amma ranar da za a yi fito ba hadisi za a yi ba bai wannan me yake so ya nuna maka maganar shi wacce shi ya fahimta a addini ba daidai take da wancan maganar ba amma sai aka zo ana ta yin abubuwa to yayi maganganu masu tsawo wannan hadisi ya tabbata a cikin littafin al-imam muslim ya kawo shi al-imam muslim ya rubuta jinana da shekara 261 yau a imamun musulun shekarar sa nau da barin duniya muna 1434 yau a imamun musulun shekarar sa nau da barin duniya kaga ya kusan shekara 1200 bai duniya sai yanzu wannan magana da ake cewa ana shigo da sababbin abubuwa don allah wani imini ba sai dauka hadisan nan kwanan na ake kirkira su ba ake shigowa da su sama da shekara 1000 bai duniya ba bai littafin nan ya kawo wannan hadisin babin na haiman da kala alaihi ashru zulhijjati wa huwa muridu tadhiyati babin da ke magana wanda goman nan nan suka shigo yana nufin sai ilayya an ya akhudha min sha'rihi aw azfarihi shay'an ya kawo hadisi mai lamba ta 1977 daga sa'id ibn al-musayyib yuhaddith an umm salma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce idan dakalat al-ashru idan goma suka shigo wayannan kwanakin kenan wa arada ahadukum an yudhiya fala yamassa min sha'rihi wa basharihi shay'an wannan shine hadisi na farko sannan wannan hadisi ya tabbata banda littafin al-imam muslim al-littafin as-sunan al-kubra ko as-sunan al-sughra ta al-imam an-nasa'i wanda ya samu suna al-muntaba min as-sunan al-imam an-nasa'i ya rubuta jira 303 ya kawo a kitabun dahaya hadisi na 4364 daga sa'id ibn musayyib shi ma daga ummu salma mata annabi muhammad al-imam ibn majah ya rubuta jira shekara 273 shi ma haka ya kawo babu man arada an yi danya fala ya akhudhu fil ashr min sha'rihi wa azfari ya kawo daga ummu salma hadisi na 3149 hadisi na 4 ya zo a cikin littafin al-musnad na al-imam shafi ai anan muka faɗa muka cewa al-imam shafi ahlul bayt domin kakan al-imam shafi yana daga cikin mutane guda 6 da suka yi kama da annabi muhammad al-imam shafi yana da musnad nashi ya rubuta hijira 204 ya kawo a cikin musnad nashi wannan hadisi sannan littafi na biyar akwai musnad na al-humaydi shi ma ya rasu hijira 219 ya kawo shi hadisi mai lamba ta 295 shi ma hadisin ainihin wato Ummu Salma sannan musnad na al-Imam Ahmad Imam Ahli Sunnati wal Jama'a wanda mutanen Saudiya suke bin manhajar sa yanzu a cikin littafin sa musnad ya kawo hadisin na har waje ne guda uku al-Imam Ahmad ya rasu hijira 241 ya kawo hadisin al-lamba ta 26474 sannan a cikin littafin musnadud darimi al-imamu darimi ya rasu hijira 255 ya kawo shi ma hadisi na 1991 sannan a littafin as-sunan al-kubra ta al-imamu al-bayhaqi ya kaji kawo shi a hadisi na mai lamba ta 4438 sannan sharhu sunna na imamu al-bagawi wanda ya rasu hijira 516 ya kawo babu idza dakala al-ashr fa man arada an yudhiya fala yamass min sha'rihi wa zukrihi shi'a hadisi mai lamba ta 1127 hadisin Ummu Salama kuma sannan al-mu'jam al-kabir na al-imam ainihin wato at-tabarani wanda ya rasu hijira 360 shi ma ya kawo hadisin a lamba ta 557 wayannan malaman da suka kawo wayannan hadisan na faɗi littafi guda goma to a ƙa'ida in zai maganar addini haka ya kamata da ya ce an soke hadisin sai ya ce saboda malam wani a littafin shi kaza kuma a ƙa'ida ba ka cewa aya kaza ta soke aya kaza sai an san tari yaushe wannan ayar ta sauka yaushe wannan ta sauka domin wacce ta zo daga ƙarshe ita take shafa wacce ta zo daga wa to haka a wajen naskun hadisi hadisin da ya zo daga ƙarshe shi yake shafa hadisin da ya zo daga wa daga farko amma kawai baka bayani ba kawai ka dake ka baka lokacin hadisi kaza ya shafe kaza ai ba a yin haka abinda zai ba ku mamaki na so in tuhu da littafin sharhu zarqani na mota na mota ta Imam Malik na san sharhi na zarqani shahararre ne a nan kasar to a je a duba al-Imam zarqani da ya kawo a cikin mota sai ya ce wal hujjatu lis-sunniyyah ما رواه مسلم من طريق شعبة عن مالك عن عمرو بن مسلم قلوبة لكن كذي قلوبة في المسلم ده الإمام شيمي زرقاني تاشي شرقي سيتي هجة مدى مكتي ليا باواد بيبتي سنة يتي أبندا الإمام المسلم يروي تتهني شعبة لك مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيح عن أم سلمة أتكين شرقي نظر آني نموتا kenan kaga idan ya ce an soke hadisin kenan maganar cewa an soke layyaba mustahabbi bane ba sunna bane kenan ta zama ne ta zama wajibi layyan ai akwai hukuncin da malamai suka gina da hadisin cewa saboda annabi ya ce idza ra'aytum hilal zulhijja idan kun ga wannan wata na zulhijja ya balla wa arada ahadukum an yudhiya dayan ku yana so zai yi layya فليمسك عن شعره وأظفاره يكامي دك أسي قاش تقو ينكي قنبصة وللمسلم وغيره من وجه آخر أن أم سلمى مرفوعا إذا دخل العشر أي عشر ذو الهجة فأراد أهلكم أن ينهي فلا يمص من شعره ولا بشره شيئا دا إمام الزرقاني كاولنا حديث سيتي ففي قوله أتكم وغنى النجا النبي يتي أراد باتي إذا أراد با sai yace dalilun ala annaha ghayr wajiba dalilin akan cewa layyaba wajibi bane kenan da hadisin suka gina hukuncin cewa layyaba bai ba in yace an soke hadisin to sai kuma ya fito yanzu ya faɗa mutane cewa layyaba wajibi ne dan da hadisin malamai suka dogara saboda annabi ya ce idza arada suka ce idza arada da ya faɗa wannan babu ne na istihbabi ba wajibi bane a ɗaya daga cikin maganganun da malamai suka yi an fahimta ai to amma sai dauki hukuncin da yake so sai wasi da wanda wanda bai sa bai faɗi cewa kuma da wannan hadisin malami suka gina hukuncin ba yadda na faɗa hadisin da al-Imam Muslim ya kawo hadisi mai lamba ta 1977 ga isnadin hadisin wa haddathani Hajjaj ibn Sha'ib haddathani Yahya ibn Kathir al-Anbari Abu Ghassan haddathana Shu'ba an Malik kun ga a cikin isnadin hadisin akwai wa al-Imam Malik amma saboda ba karatu yake ba bai sani ba sai yace kawai saboda shi iya wancan hadisin ya karanta to an maliku an ibn an malik an malik bin anas an amr bin muslim an sa'id bin al-musayyib an umm salama anna an-nabi qala idha ra'aytum hilal al-zilhijja wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sha'rihi wa azbari wannan ita ce magana da yayi kun ga a cikin isnadan ɗaya daga cikin hadisan da al-imam muslim ya kawo a babu akwai a imam malik a cikin ko babu shi yasa sun dan malikiyan na gaske saboda sun san akwai cikin hadisan da aka kawo a babu akwai ma hadisin da aka ruwaito daga malikin a cikin muslim din shi yasa suka dauko wannan shi mai sharhin zargani yasa a cikin mota yana raddi yana kuma kawo dalili cewa lalle da wannan hadisin layyan nan ba wajibi bace mustahabi wannan kenan to maganar da ya faɗa yace wai a fikihu na malikiya wannan abin shigo da shi a kinaran idan Allah wannan magana kariya ne na farko akwai wannan littafin fikihul ibadati ala mazhabil malik wanda al-hajja kawkab ubaydi ya rubuta a shafi na 399 a mujallali na 1 da ya tashi kawowa sai ya kawo mayun dabulil mudhayyi abinda yake zama mustahabbi ga wanda zai layya abinda malamai suka ce akan wannan hadisin da annabi ya kawo shi da siga ta hani wasu daga cikin malamai sai suka dauki hanin na haramci wasu kuma sai suka dauki hanin nawa na karhanci ne dan haka su malamai su suka tafi masu wannan fahimta cewa in dai ba wajibi bane to mustahabbi ne an gane sai ya kawo ta'khiru halqi sha' min sa'ir al-badn aw taqlim al-azfar ila ba'd ashr dhil-hijja hatta yudhiya ya kawo magana mutum ya jinkirta aski gashin jikinsa da yanke kubba har a cikin wa'annan kwanaki guda goma har sai idan an yi layya da ya tashi sai ya kawo kuma dalilin shi wannan hadisin da Ummu Salama ne ya zo a cikin littafin az-zakhiratu na Abu al-Abbas Shahabuddin Ahmad bin Idris bin Abdul Rahman al-Maliki ash-Shahir al-Imam al-Arabi duk dan da ya san yake karatu ya san wane ne al-Imam al-Arabi a gidan Malikiya wannan littafin nashi az-Zakhira ya kai wajen mujalladi 14 da ya tashi sai yake faɗa yake cewa qala al-Lakhmi al-muradu bi wujubi sunnati al-mu'akkada abinda ake nufi da wajibin sunnan layyi yace sunna ce mai karfi wa qala hu sai kawo shine sai yace wa ibn hanbal lima fi muslim al-imam ibn hanbal ya faɗa saboda abinda yazo cikin muslim yace qala alayhi salatu wa salam idza dakhala al-ashr wa arada ahadukum an yudhiya fala yamassu min sha'rihi sai yace wa wakkala dhalika li-iradatihi wa qala sai kawo wannan magana sannan ga wannan littafin ba mun kasar bane kaga inda ana maganan malikiya ne kakkaf ina ka zo kan mutsar ba kariya ka tsare ba to ga abinda malamin mutsar ya faɗa kafin mu kawo abinda shi din mutsar ka kafa ga shi a duba nan babu fil me babin da ke magana akan layya sai ka babu sunnatul haji ghairu mit sunna li qurri ghayra hajjin bi mina sahiyyah ya kawo maganar layya tunda ya kawo shi anan yana nuna maka cewa yana daga cikin babu na sunnoni to da ya tashi ga maganar nan sai yace wa tarku halqi yana daga cikin mi babu na sunna na mustahabbi a mazhabar malikiya akwai barin aske gashi wa qalmi da kuma yanke kumba da mudaki ga wanda zai layya ashara dal hijja a wayannan kwanakin guda goma gashi a cikin muktasar in ma kana so ka dauki daidai gurin amma mutumin nan ya zo ya damu mutane kullun da fuqaha yace babu kuma baka karanta ba kace babu wanda wannan amma a babu na ilimi ba sun mutuncin ahli sunna bane ka zo kana kayyata abinda baka karanta ba wanda suka san kuma akwai shi dariya za su wallahi eh wayannan ne sai kun da suke karantar da muktasar kuma wani kaga ya jinkira da kayan da mutum ka faɗi wannan magana kake babu a matsabar malikiya ba dariya ra'ayi ba a ce ga shugaban wannan shi ne wani wanda ake ganin kusa ne a sunna yana da a wani sanin fikihun malikiya ya ƙaryata abin ce babu kuma ga abin a malikiya tsakanin ku da Allah yanzu ba gashi ba wa tarku halqin wa qalamin li mudhi ashr dhil hijja malamin mustaqil ya faɗa ko ni faɗa ba amma haka yace babu, yace babu. To shi ya fara na tashi kaga ba ma shirki guda ne ba, kaga wannan attasin ne li ma'anin muktasar al-khalil, kare ka duba shirki ne na muktasar. Akwai wannan gashi minhul dalil ala muktasar sayyid al-khalil, ga wannan shirki ne na muktasar mawahibul dalil min adillati al-khalil, wannan shi Muhammad Muktar Shinkiti ya rubuta mai adwaul bayan. Ga wannan littafin bidayatul mustahid wa nihayatul muktasid ibn ar-rushd, duk dan da yake karatu ya san wane ne ibn ar-rushd a gidan fiqh malikiyya, eh da ya tashi ya kawo anan kitabus sahaya, da ya kawo magana abin da ke magana akan abin da ya shafa ne, ya kuduba nan kokari sai ya ce anan wadan ikhtalafa ulama fi qudhiyyati hal hiya wajibatun am sunnah, ma da mun kuma sabani akan matsalan laila wajiba ce ko sunna ce, sai ya ce fa mazhab malik wa shafi ila annaha min sunnah min sunnah muakkada wa rakka malik lil hajj fi tarkiha bimin wa lam yufarriq shafi fi zalika bain al hajj wa ghayrihi wa qala abu hanifa al imam abu hanifa yace az-zahiyatu wajibatu al al muslimina fil amsal kada kada yace shi a wajen shi laila wajibi ce ga wanda yake zauna a cikin garin yana da dama. To da Ibn Rushd ya tashi kawo sai ya ce wa sababu sani ikhtilafun fi mafhum al hadith, sababi na biyu da yasa malamai suka yi sabani wajen fahimtar wannan hadisin al warid fi ahkam al sahaya, wanda yazo wajen hukuncin laya, yace wa zalika annahu sabata anhu annahu alayhi salatu wa salam min hadith Umm Salama, wannan hadisin na Umm Salama. Ibn Rushd ya ce an soke shi, bayan da yace an soke sai ya fadi malamin ne yace an soke hadisi, ka faɗi magana kai ka dingina ka ce an so ta kaza ba tare da faɗa mana dalili inda ka karanta ba, wannan raina mutane ne. Kuma in kana ganin cewa mutane ba su karatu ba, ka ka faɗa magana yanzu wanda zai bi ta, to ka tashi ka san abin da kake. Sai ya kawo wannan hadisin cewa idza dakala al-ashru fa arada ahadukum an yudayya fala ya'khudh min ahli shay'a, yace fa qawluhu idza arada ahadukum fihi dalil ala anna at-tadhiyata laysat biwajibatin, kenan da wannan hadisi malamai suke gina layya ba wajibi bace. Daga ran sai ya rubuje hadisin yace an soke shi, to dole kuma ya dawo ya yadda layya wajibi ce, an fahimta ai? Amma ba za ka zo kawai ka ce an soke ba kawai kuma ka dake kai shi, ba a yin haka. Sai gashi nan yace wa ikhtalafu hal yalzamu alladhi yurid at-tadhiyata an la ya'khudha min sha'at min al-ashr al-awwal min sha'ati wa zafarihi, malamai sun karawa juna ilimin inji Ibn Rushd, shin yana da zuntar mutum kada ya a cikin goman nan na farko kada ya taba gashin sa ko kuma ba, sai ce wal hadithu bizalika sabitun, yace hadisi ya riga ya tabbata akan wannan matsala, tunda hadisi ya riga ya tabbata maganar wa za a dauka, maganar Annabi Muhammad. Yanzu wannan ma mawhibul dalil ne da sharhi muktasar al-khalil, wayannan da sharhi ne nawa na muktasar. To shi yasa sai ne summarizing din abin a nan wajen a cikin abin da ya faɗa. Yanzu wannan littafin tajul ikhlil li muktasar al-khalil, billahi alaikum, tajul ikhlil ya shahara a nan kasa ko bai shahara ba, ɗaya ɗalibin da ya karatu a zaure wanda ba shi da tajul ikhlil, saboda sharhi ne nawa. To haka ya kawo ƙarƙashin wannan gaban yace wa tarku halqin wa qalamin, da barin ainihin wato aske gashi da barin yanke kumba ne mutajjin ashir zulhijja, sai ya ce albaji baji ya faɗa an malikin wal mazini an ruwayatul abhadi wa bin al-qassa, sai ya ce yustahabbu mustahabbi ne liman arada an yudahiya, ga wanda yake nufin ya layya idza ra'a hilal zulhijja alla ya qassa shay'an min sha'ri, ma'ana a cikin tajul ikhlil sharhi nawa na muktasa, amma mutumin nan ya ce ba sau da kuwa ana kawo fitila a ƙauyen nan hadisi ana ƙwaƙwalo su, yadda ka san ba annabi ba ne ya faɗa, wani mutum ne ya faɗa, yake faɗa yake cewa yustahabbu mustahabbi ne liman ara, daga wanda yake nufin an yi zaki ya zai layya idza ra'a hilal zulhijja, in ya ga wannan wata na zulhijja ya shigo Allah ya qassa shay'an min sha'arihi wa la yukallima adfarahu, kada ya yanke gashinsa kada ya yanke kumbansa hatta ya zaki ya hasu ya yi mai layya, yace qala wala yahrum zalika alayhi wa bihadha qala shar, amma ba haramun bane, yanzu da cewa ya mustahabbi ne a wannan a gidan ilimi za a musanta mai, amma ka ce an soki hadisin ba a aiki da shi, wannan magana ce da babu yadda za a ilimi ya aiki da shi karbe ta. Ya ce wa ƙala Ahmad wa Ishaq ya haruma alaihi al-halqu wa taqlim al-azfari, da ka su man habar Ahmad bin Hanbal wanda su mutanen Madina suke kenan su a gurin haramun domin sun dauki harancin akan harancin, ya zaka yi da su ba yadda za ka yi da su. Sannan wannan littafi mawahidul dalil fi sharhi muktasar al-khalil na Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman at-Tarabalisi al-Maghribi wanda aka bi sanansa da Abu Aini al-Maliki, ga ainihin wato littafin nasana wannan Abu Aini gashi nan ainihin wato al-Maliki wanda ya rasu hijirana da 954 shi ma haka ya kawo ya ce wa tarku halkin wa kalmin limudaihi ashir zilhijja, sai ya ce wa daliluna alistihbabi, dalilinmu mu akan cewa mustahabbi ne kada mutum ya aske gashinsa da gumbarsa, sai ya ce hadisi Ummu Salama radiyallahu anha. Wannan hadisin na Ummu Salama da shi mutumin nan ya ce an soke, to kar ku ɗauka cewa ko wannan hadisin ne kaɗai matsala, a'a ba wannan hadisin kaɗai ba ne matsala, in aka bar shi duk hadisin ku ya bari su. Mutumin da ya ce wai waɗannan hadisan ba za su wadatar da kai ba, saboda haka shi Qur'ani shi sufurin kwaɗe da ka ba hadisi ya ci karo da aya kai ka ɗauki aya ka buga ma hadisin, hadisi wai Qur'ani guduma ne, wannan ba ƙara katanci ba ne. Ya zo a cikin sharhi na Muktasar al-Khalil na karshe shi ma haka da ya kawo wa tarku halkin wa qalbin limudaihi ashr zulhijja, yace ya ani annahu idza dakala al-ashr zulhijja, idan waɗannan kwanakin guda goma suka shigo fa innahu yunzabu liman arada al-adhiyata, mustahabbi ne ga wanda yake so ilayya shi ne mai yace Allah ya kallim azfarahu wa la ya'alika shay'an min sha'rihi wa la yaqsu min sa'ir yasbi shay'an tashbihan bil muhri wa yastamiru ala zalika hatta yudhiya, sai ya kawo shi ma wannan. Sannan haka a cikin minhajul jarir wannan sharhi na Muktasar din nan haka ya kawo yace nuri basarkul halqi li sha'ri min jami'il batn wa qasdihi aw izalatihi bi nuratin kadhalika tarku qalamin lizubr, duka haka malaman suke kawo a cikin sharhi nawa billahi alaikum wanda yake da'awar sanin fiqh ga matsala a cikin Muktasar bai tanta ba. Akwai matsala ko ba? To saboda haka in ka rubu kawai nan digirin da yaje guda uku ka dauka ko yayi karatu, to ba duk wanda ka gani da katin soja bane soja, akwai sojan gona, akwai sojan gona kuma ba duk fari bane kike, akwai farin da zaka gani rogo ne kuma rogon ma kidi ya tabata ciwa wata. A yanzu cikin tarihin shi da take bayarwa kwanan nan da aka yi fi sannan san wasu sun kalli bidiyon, abinda muka faɗa bai karatu a gaban malam, saboda iya karatun da ya daga shekarar da aka haife shi yanzu duniya zuwa shekara ɗaya ne kafin ya fara firamare, shi yasa duk wanda suke karatu a gaban malam ba wanda zai taɓa faɗa ma wanda suke ɗalibai a gaban malam yana daga cikin wanda suke karatu a gaban malam. Babu. To shi yasa ina kira zuwa ga ɗan boko, wallahi karatun addini yana da bambanci da karatun boko, domin ka san su yan boko babban abin da yake rudansu a cewa ne ya je guri kaza ya digirin sa ya ji ya yi mastatun sa ya ji ya yi fiyasin sa, wallahi tallahi akwai wanda zai je fiyasi ya zama dakta a luga kuma na rantse da Allah ba zai iya maka da ƙiramin aya ɗaya a Qur'ani kuma luga ya karanta. Mu mun san wannan ku ba ku sani ba, to da ka zaman mutum lafiya kawai ya zauna gaban malamai ya koyuwa ya koyi karatu. Kuma yanzu ni wannan littafin Muktasar duk littafin fiqhul malikiyya yanzu wannan littafin sai in iya cewa a gaban malam wani na kuwa, kuma malam wani yana gare a jiya a tambaye shi, an fahimta ai? To shi sai ya faɗi littafin fiqhul malikiyya a gaban waye kuwa, waye malamin nashi? Ni duk littafin da na karanta na rantse da Allah zan iya faɗa maka malamin da na kuwa a gure shi, kuma in ci yana nan wani a ji a tambaye shi na koyi kara a gurinsa ko ban koya ba a ji a tambaye shi, sau da aka malamin da na koyi wannan littafin muktasar yana nan ka ga maganan wani inda yanzu ba ma karatun fiqhun malikiyyan da ya faɗa ya ce da tsakanin fiqhun malikiyyan za mu iya ganewa sai yana cikin ko ba za na iya ganewa ko ba za ka ganewa in baka karanta ba za ka ganewa yana faɗa ya ce an saba mazhab saboda fiqhun kaza kaza nake to wannan mutumin ya ƙara fito da wutarsa a fili cewa abin da yake da'awa na karatu na nan sai da Allah bai san karatu kaga in maganar da ake faɗa wani tana mai dadi da nace akwai yanzu ba gashi na nuna gurin ba shi kuma me yake cewa ai babu to shikenan ko ka gaggata ne ko ka karyata ne sai ka ɗauki wanda ya fi masa kuma haka za mu ci gaba da izinin Allah wani kulli fir'auna ne ta gamo kansa duk sanda aka samu wani fir'auna ne ya wuce gona da iri to sai a samu kuma Musa mai ƙatuwar san lafiya a ciki shi ya sa da zarar aka fito aka taɓa karantarwa annabi to muna nan mun yi fakari a gefe kana yi yau to ka jira sati ɗaya ko sati biyu sai mu fito kuma yanzu da na ce akwai a littafin duk wani wanda yake goya mai baya ya ɗauka ya je ya same shi ya ce alga ta malam maganar nan da kake fa babu akwai ta fa a cikin muktasar gashi kuma shi ne babban littafin fiqhun malikiyya bayan mudawwana ya faɗa gashi alga ta malam ya za'a da ita sai a ji me zai faɗa saboda haka ko da ma littafin malikiyya ba su faɗa ba tunda annabi ya faɗa mu muna san abin da annabi ya faɗa shi kenan kawai dan Allah bai aiko mana kowa ba shi ya aiko mana kuma ka bari nan da duk ka shiga kabari mala'ika ya tambaye ka ya ce maka mar rabbuka ta biyu wanda zai tambaye ka zai ce man nabiyuka ne idan ya ce man nabiyuka sai ka kira malam wani ka ce shi ne annabin da Allah ya tunowa ka gani yadda za ku ƙare da mala'iku a kabari a waccan laccar da muka yi na faɗa abubuwa wajen guda 26 da annabi ya bambanta da rabuwar mutane baka da wani mutum da yake da kwalitin da zaka ajiye duk waɗannan malaman da zaka yi magana wane ne a cikinsu wanda idan ya kwanta ya mafarki mafarkinsa gaskiya ne amma shi annabin da Allah ya turo mana zuciyarsa ba ta bacci idan nake yin bacci shi yasa ya sake yin alwala sai dai ya gana maka jiji dan alwala ba ta karewa indai ta hanyar bacci ya kwanta ya bacci sanda ya tashi yana tashi kuma ya tashi kafar sallah saboda yana da bambanci da kai yana da bambanci da malamin ka to wannan bambancin da yake da shi shi yasa magana shi take gaba da magana kowa to amma kuma yanzu an ce magana annabin nan ita take kawo fitina ita take kawo fitina ita take kawo fitina kawai ka zo ka ce an soke kaza ba tare a wannan ba za mu yi tsada shi ba to da haka yau mun yi karatun hadisi da aiki da shi shi kadai ne zama lafiya gawa mun yi na daya to a jira na biyu zai fito na uku zai fito har na ɗari ma zai fito in Allah ya shirye shi shikenan mu wanda muna fatan Allah ya shirye shi dan al'ummar musulmi ta huta ko dan addinin wa ahlus sunna ma gudu amma kuma tunda shirye ba a hannun amu hannun mu take ba a hannun Allah take annabi nuhu ma ce wa mutanen sai wala yanfa'ukum nusi in aradtu an ansaha lakum nasiha ta ba za ta muku amfani ba idan dai nufin ummuku nasiha in kana Allah yuridu an yubiyaku idan Allah shi kuma yana da son sai kun fata shi yasa bawo shi yace idan da rabon a sha duka bar ba ta maganin ku wayannan hadisan na annabi da yake suka da bai soke su ba irin wayannan karatu suka muna da bukatar shi bai da bukatar shi to saboda haka wannan shine magana da zan fada kuma ni na fadawa mutane nace ni dai a mun kudi tunda na fara harkar karatu da karantarwa baka isa ba baka da wani malami da sunan sunna da zaka ji an ce wai ya ce wani abu ne na ce wani abu dan ba shi yake da mara abin da ya dame ni yadda zan koyi karatu in karantar da wa da shi amma bai yi wa malam muna shan wahala muna karantar da addini ka fita harkar da awa kai kwana 30 ka bar iyalanka kana kokarin addina sunnan nan wani yana gari shi ko a Kaduna ko ƙauyen Kaduna bai zuwa shi kuma ya ɗauko guduma ya bada sunnan kuma a kyale shi wallahi bai yi wa yanzu wanda suke bibiyar karatuttukan mata social network din nan kun ga shigan mutum a kwana 2 zuwa 3 darasi ne muke darasi kusan 10 muke a wannan kwana 2 to yau kana kan garin gobe kana kan jibi kana kan kan kokarin ka yadda za a gina sunnan nan wani yana zaune shi bai zuwa ko ina kawai ya dauko ya faje sunnan shikenan kuma sai a gara ni da don ba nan da ya dauko gunuma yana so ya bada sunnar annabi ba na dawo garin nan daga Sokoto wallahi malam na samu da kacewa mutum annabi ya tace shi yanzu dai ba sa cikin hadisan da aka zuba a godan saboda inki to ba da waka cewa mutum annabi ya ce da kacewa wannan matsalar annabi ya ce kaza sai ka ji mutum fa musulmi ya ce maka injin dai wayannan ba sa cikin hadisan da aka zuba golan maganar annabi fa ba ta da gaci sai yazo ya ce ai malaman hadisi akwai ƴan bid'a to a cikin malaman fiqh ba ƴan bid'a ne wanda suke galibi da anan da suke karanta da mutane fiqh ba ƴan bid'a ba ne mai littafin indiya ba yana da tsarika ba mai ashimawun ba yana da tsarika ba a cikin waɗannan littattafan galibi daga wannan mai muktasar ɗin sai mai risala amma duk malamin fiqh da ka ɗauka sai ka ga akwai ɗariƙar da yake waɗannan da muke karantawa a nan kasa saboda haka bai yiwuwa muna ƙara jaddadawa mutane ni dai kam duk wanda yake ganin na saba mai wallahi kai haƙuri na saba ma wallahi ni kuma an saba wa babban mai gida ne shi yasa ni kuma na yarda a kan shi zan iya gina gaba so da ki wallahi dan wallahi sallahi abin nan da muke da gaske muke ba da wafa muke ba Bilal bin Abdullah maganar annabi aka ja aka ce annabi ya ce kar a hana mata bayan Allah zuwa masallaci yaron ya minki ya ce lalamna annahunna wallahi sai mun hana mata zuwa a yanzu zamani ya lalace irin abin da mata suke yanzu da annabi yana da shi ma kanka sai hana su zuwa mai baban shi ya minki mai ruwaya cewa ya fasabbahu sabban sayya ya zaki yaron zaki mai tsanani saboda an shiga alfarma annabi yace kai in ce annabi ya ce ka miƙe ka ce ba za a yi ba yace wallahi la ukallimuka abadan yace yaron sai da Allah ba zai ƙara wa yaron magana ba abada kuma da uba ne aka yi alsulhu yace yaron sai da Allah bai ƙara mai magana sai sun tsaya gaban Allah shi in dai har za a ce annabi ya ce ya miƙe ya ce ba za a yi ce wallahi ba zai ƙara mai magana wayannan ba su ne sahabbai ba to inda yanzu sahabbai na nan ake cewa hadisan annabin nan bola ba zara takobi za su yi ba a yi faɗa da su in wani ɗan da ya haifa an cewa maganar annabi wannan kawai wanda maganar sama tana da tawili ya daina waya yaron magana har suka mutu ba su magana ya kake tsammani inda yana dare aka faɗa wa maganar annabi haka to annabin ne ba ma tushe a zuciyar mace karke shi yasa ba ka jin cewa dan an taɓa wani abu na shi ka ji cewa ya yi dan an ce maganar annabi kaza 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 shi kenan kawai da haka sai ka jawo mutum hadisi sai ce ai injin ne ba sa cikin hadisan bolan nan so da an ba mutane tsara an ba su tsari sai kowa ya kawo so da haka wannan shi ne abin da za mu faɗa a wannan karatu na farko da haka amma karatu na biyu da na uku har zuwa na ɗari ba dole ba ne ka san a ina za a yi karatun sai dai kawai ka ga karatun yana tsalla da haka yanzu an yi na ɗaya a bira na biyu sai billa da izinin Allah dan ya yi abubuwa da dama a da nan ƙasar da an gama azumin mai ramadan za ka ga wallahi a watan shawwal mutane na kokari wajen azumin mai saboda annabi ya ce wanda ya yi azumin watan ramadana sun ma'atba'ahu sittan min shawwal zan zo in yi bayani kan wannan hadisi ya zo ya soke wannan hadisi dan Allah akwai wanda bana ba sun daina sittan shawwal ba kuma fatawar ba ya ja wai saboda dalili ko da ya tabbata annabi ya faɗa tunda maliku bai aiki da hadisin ba to maganar banza ce kuma haka ya faɗa ya ce wannan maganar bai ma yiwuwa a ce annabi ya faɗi ta gwaranci wai yara a ce annabi ya ce sun ma atba a hussittan min shawali wai ai sun ma atba a hussittan min shawali ya kamata a ce shi ga Abu Lahab in larabci ne ka kai su umarul haifi ne kuma dan wuta ne wuta za su kuma yaushe ka karanta larabcin da za ka yi wa annabi gyara ka ce maganar sa ba daidai ba ne ta saboda haka ni kan na faɗa na ce to a nan haƙuri wallahi tun da dai yanzu an riga an shigo alfarman mai gida yadda ake kokarin a taka maganar sa to ni na yadda kowa zan sa wallahi da kowa zan sa ko me zaka faɗa ko zaki zaka yi kwanaki haka aka ce lokacin da nayi rantsuwa da Allah nace abinda nake zauna in karanta bayya akai ta hayaniya aka ce na alfahari da karatu ni kuma na yadda in ban iya ba addini kariyar sai na alfahari da karatun nayi amma su masu wannan maganar suna zaune ake tawa a karatu cikin shi ake sa muftil am mai ba da fatawa na duniya ko a ina aka yi nadin ko suwa suka nada Allahu alam amma babu wanda ya ce yayi alfahari da karatu sai ni saboda ni an rena na saboda ni ba wajen ne karatu ba ka san haka mutane suke masu wannan maganar suna zaune ya ce wa Mu'adh bin Jabal sahabin annabi Muhammad wanda annabi ya ce wa a'lamuhum bil halal wal haram wanda ya fi kowa sanin halal da haram cikin wannan al'ummar shi ne Mu'adh bin Jabal amma ya ce masa ba faƙihi ba ne kuma mutane faɗar ce wa Mu'adh ba faƙihi ba ne yanzu shi a matsayin shi fa faƙihi ne ba shi yasa za ka ji bini-bini ya buɗe baki ya ce kuka ha ya fi Mu'adh amma shi ya ce wa Mu'adh ba faƙihi ba ne amma shi faƙihi ne tunda ya ji ya ta fasa son usulul fiqh wannan maganar shi a gurinsa ya daidai ne saboda shi ya je waje ya karatu ne kuma a gida na koyi karatu daidai ne saboda rashin mutunci wasu daga cikin ɗaliban shi dan su ba maganar nan kariya wallahi sai da suka jira kan sai da na Abu Bakar suka ce ai wannan maganar da ya faɗa magana ce da yi tafin ilimi ba ta son zuciya ba ce saboda ai a cikin sahabbai akwai wanda ba fuka haƙu ba ne Abubakar Siddiqu ma ai daga cikin fuka haƙu sahaba shine na faɗa wa nan ce in Abubakar Siddiqu bai gane addini ba ai ubanka ya gane kai ubanka faƙihi ne amma Abubakar Siddiqu ba faƙihi ba ne duk sahabban annabi kakkaɓin sun ka tara su Abubakar ya fi su kara Abu Sa'id al-Khudri ne ya ce wa kana Abubakar a alaman amma saboda rashin mutunci ana iya kallon sai na Abubakar a ce masa ba faƙihi ba ne kuma duk mutane suna ganin wannan fa daidai ne ba matsala ba saboda haka wannan shi ne karatu na farko kuma silsila zai ci gaba da biyo baya ɗaya bayan ɗaya da izinin Allah amma dai maganar da ya faɗa ya ce babu a littattafan fiqhun malikiya muna faɗa masa shi bai karanta ba mu mun karanta mun ga gurin kuma ya je ya duba a kai saboda haka in zai faɗi magana kafin ya faɗi ke san me zai faɗa in yana ɗaukar mutane ba sa karatu ne to an mutu wannan wajen an fahimta yi yawa mu ba littafin mu kwaya ɗaya ba ne kar ka ɗauka cewa littafin mu kullum kwaya ɗaya makale a hammata sai ka ce masu ina shi yasa da ka yi magana kwaya ɗaya yanzu in ta kama sai a fito da littafin kowace matsala dozin ɗaya wallahi a ce wa da ya kaza shi yasa kun ga saboda lokaci na ga abin zai ja lokaci na fito da waɗannan shurubu na muktasar ɗaya biyu uku huɗu biyar sannan ga kuma wannan bid'atin mutahin na fito da rabin dozo saboda kada abin yayi yawa Allah ta'ala ya shirye da mu Allah eh
ina so ka ci mai nan wa ta mali ke ci nan Allah
eh
abin da nake yi shi mali wannan ma da ake shi ba mali ke ba sai ce ka kawo
to ai babban matsalar malam malikiyan ma bai san ta domin ai yanzu abin da ke nuna cewa bai san malikiyar ba maganar da ya faɗa ya ce babu a malikiya kuma akwai ta a muftasar idan akwai magana a muftasar akwai ta a malikiya ko babu shi ne babban matsalar iddi'a'in da'awar malikiya ba tare da sanin malikiyar yanzu ya kai malam sanin malikiya ne amma a nan gurin mun karanta da ku a cikin Raddul Abani da malam ya zo ƙarƙashin walƙail wal bidala wal hamid da tarkahuha malam ya tabbatar da matsalacin doki a ciki ko bai tabbatar ba aka tambayi malam mai dalili ya ce tun da hadisi annabi ya tabbata ya faɗa ko ya saba wa malikiyar shi zaɓa haka malam ya faɗa to da'awar malikiyar kuma ai abin da muke faɗawa ɗaliban shi inda zai iya abin da ya kamata ya zauren malikiyar ya kamata ya kuce ai a nan ƙasar muna ganin wasu ma mun saba da su a aƙida amma na nan tsira Allah in ka je ka san bala'i ne su a gidan fikin maliki dan duk wa'annan da ta fanda biyu ana ta ba ka duba su ke fasara da wani ma ne ta wadan kulu yake shingida kuma wallahi in ka dawo din ba dai ne bai gyara ko ba ne tabi anni to da ya san maliki yadda kyau wallahi haka ya kamata a bude zaure mu ma sai mu je mu zama kare mu koya eh bai sani ba ai abin da yake nuna ba a sanin ba kenan wannan magana da yace ba kuma yake nuna ba a sani ba kaga mu je tunda da idan mun yi karatun a wani guri kuma wanda muka karanto malikiyan nan a wajen su wanda suka san malikiyan sun yarda sun san karatu in ka ja ba daidai ba me na kai mu ci alaga ta malam nan ba haka ake fasala ba ba haka ake ba amma dan Allah tun da ya dawo littafi nawa ya karanta na malikiya a nan nawa ni da na fara risala ta bi shekara 10 wani abu ba a gama ba risala ana ta yi kikirkikir kuma kullum ana mutane ihun malikiya yanzu ba ga dakta Aminu Jin ba na Kano a hadari ya dauka ya yi project ɗin shi a kan shi ya kai girman wannan littafin a hadari ya yi project ɗin shi a kan shi ya kai girman wannan littafin yanzu dakta Aminu Jin za ka ce bai san cikin malikiya ba saboda haka wannan da'awa ce kawai ake ta karatu kuma karatun akwai matsala sau da aka muna ba da shawara a daya kokari a dinga dubawa kafin a faɗi magana a tabbatar da kunna babu shi yasa mu muna da experience akan matsalar karatu na sha faɗa ma ƴan uwa nace yanzu idan kana zaune akan kujeran nan kana karatu wallahi kar ka taɓa yaudarar kanka ka ɗauka cewa yayin da kake kan kujera raguwar mutane na ƙasa ka ɗauka yanzu kai ne halin da kowa daga gurinka yake ka fata a san da kake karatu ka dinga kaddara a cikin wanda suke saurare akwai wani yanki da ya zauna da yanayin aiki amma daga lokacin da ka dauka dan kana kan kujera kowa yana kasa kai ne baharin kowa daga gurinka ne kan fata wallahi ka samu matsala wallahi ka samu matsala saboda haka karatu yana da wani sirri ka iya ganin wani ya shigo ka kalendar kayan da ya sa amma wallahi in matsala ta hada ku da shi gidan karatu sai ya wasan kura da kai ba nan muka ba da tarihin Abul Walid al-Baqi ba ɗaya daga cikin malaman malikiya wanda Ibn Hazm al-Andalusi al-Zahiri kowa ya san nauyin shi a gidan karatu duk yadda aka tattauna da shi mutum sai ya kai shi ka Abul Walid al-Baqi da muka kawo magana sa yanzu a cikin littafin nan da ya bar garin su ya tafi ya shekaru yana karatu ya dawo saboda bala'in talauci da ya fama da shi wallahi fitilar da zai dinga sai ya kunna ya karatu da daddare ba gadi yake zuwa ya je irin dare gidan da yake gadi a bashi fitila da fitila yake amfani yana karatu da dare yayyo da kakken karatu ya dawo Ibn Hazm bai sani ba tun daga ran da suka yi munazara suka yi jayayya ta karatu da Ibn Hazm tun daga ranar an ce Ibn Hazm bai ƙara tattaunawa da wani a kan matsalar karatu saboda haka karatu yake amma daga lokacin da na ɗauka yanzu ina kan kujera kowa ƙasa yake da ni ne sama da kowa akwai matsala shi yasa za ka ga in na zauna ina karatu ƙirjina a buɗe yake in wani ya ɗaga hannu ya ce akwai gyara wallahi sauraron ta nake kuma na karɓi gyara Allah ta'ala ya shirye da mu to saboda haka wannan maganar fuqaha da ake damun mutane da shi fuqaha yana da kyau ma a yi kokari a koyi fiqhun ne a san fiqhun ne da kyau tukunna a an kuma mutum zai yi alfahari da fiqhun nan sai ya kamata kowane littafi ya faɗi cewa ga inda ya koyi karatun da wajen wanda ya koya masa ainihin wato karatun da makamantansu Allah ta'ala ya shirye da mu mai tsare mana imani da haka wanda dai yake ganin an saba masa ya haƙuri wanda dai yake ganin maganganun ba su yi masa daɗi bai haƙuri mu ma maganganun da ake faɗawa annabi ba sa mana daɗi ne wa shi yasa muka ga dole ne mu fito mu magana da haka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu وترك حلقي حلقي وقلمي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله في الدعاء
الحمد لله.